sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Lahadi, 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku shirin kallabi, shirin da aka kirkire shi musamman domin mata. A wannan makon shirin zai mai da hankali akan yadda mata suke daukar matsalar tsufa da shan miyagun ƙwayoyi. Sannan zai haska fitila akan wata mata da ke sana'ar fura a nan Amurka. To kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi na yau, yanzu sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gadi a Turkiya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran kasar Turkiya Habertürk ta rawaito kalaman shugaban Turkiya Tayyip Recep Erdogan a jiya Asabar, yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da Falastino a matsayin ƙasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasarta, kana birnin Kudus ta gabas ya kasance babban birninta. A jiya Asabar, Blinken ya gana da shugabannin Larabawa a Amman a ƙasar Jordan. Sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan, yayin da sojojin Isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin Majalisar Ɗinkin Duniya da makaranta, harin da ya kashe fararen hula. Yayin wata ganawa da takwarorin aikinsa na ƙasashen Jordan, Saudi Arabia, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Misra da kuma Qatar a jiya Asabar, ministocin ƙasashen waje na Masar da Jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa. Batun da Blinken ya ce ba shi da wani amfani, sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin fucewa da fararen hula daga Gaza. Shi ma Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tsagaita wuta zai yiwu, amma sai an saki dukkan Isra'ilawa da ake garkuwa da su. Dubban mutane a yankin arewa maso yammacin ƙasar Nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya Asabar a cikin tsananin sanyi, bayan da girgizan ƙasa ta kashe aƙalla mutane 157, kana ta lalata gidaje masu tarin yawa. Galibin gidaje a ƙauyukan gundumar Jajikot sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorinsu sun lalace daga wannan girgizar ƙasa da ta faru a daren ranar Juma'a ba zato ba tsammani, yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace. Muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu, amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza, in ji Lal Bahadur Bika, wani mazaunin ƙauyen Churi. Yana nuni da wasu gawarwaki 13 da aka musu sutura suna jiran biso.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna. Ai sauraro lafiya.
Hajiya Sa'adatu mai huren 'yan aljanna daga birnin New York. Rayuwa American dai shi mu ce alhamdulillah, don an zo dai ana nana dabara, ana rufa siri, ana samun dai abinda za a taimaka ma juna.
Kallabin shirin a wannan makon, 'yan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu ji ko wace ce da kuma yadda ta fara wannan sana'a. Za mu kuma yi dubi kan yadda mata suke ɗaukar tsufa da kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takwan da nazarin yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu.
Duk da yake ba mata kaɗai ke gudun tsufa ɗin ba, har da maza, amma an fi ganin ƙorafin ya fitowa a ta ɓangaren mata. Muna tare ne da Safiya Umar da Maryam Lawal waɗanda za mu tattauna da su akan matsayar mata a game da tsufa. Me yasa mata suke tsoron tsufa ne? Me ke firgita ku?
To a gaskiyar magana dai a matsayina ni na mace, duk wanda ya kalle ni a ce min wai na tsufa, ni an kashe min moral dina ne.
An kashe miki gwiwa?
A an kashe min gwiwa ne, saboda ni duk wanda ya kalle ni ya ce min na tsufa, tsufa kamar an nuna min kenan, ba komai zan iya yi a rayuwa ba. Zan iya kai stage wasu shekaru na kenan da suka sun kai da ba zan iya yin abubuwa da yawa ba, wanda kuma ban wuce in yi ba.
Kina ganin kamar tsufa na kasa ne a wurin ki?
Na kasa ne gaskiya, saboda idan aka ce min kin tsufa kamar ana kashe min wani abu ne a cikin zuciya na. Na farko ba zan iya fito da yarintata ba, azin kyau na a wani abu, wajen dressing, wajen abubuwa da yawa, wajen kwalliyar da zan yi. Akwai kwalliyar da zaki za a iya ce miki jibi matan nan ta tsufa, amma kuma jibi irin kayan da take sa ko irin dressing inda take yi, ba ke ya kamata ki yi ba, ƴaƴanki ne ya kamata ki yi irin wannan. Kamar yanzu idan mai kamar a age din mu a ce kin sa ko riga da skirt ɗinki, kin sa high heel, kin dauko mayafinki, kin sa, wani kawai zai kalle ki, bare a matsayin mu na Hausawa za a ce jibeta ta tsufa, amma jibi wani ma a lokacin kin gane a wannan dressing ɗin da kike da irin age ɗin da kike yi, wallahi a shekarunki burge shi zaki.
Kai ma kan ce na tsaye da ki a dai lokacin kamar misali irin 35 zuwa 40 lokacin cikar halittar mace.
Yawwa. To amma wani a lokacin zai ga cewa musamman malam Bahaushe, musamman malam Bahaushe zai ce miki jibi matan nan da ƴaƴanta sun kai shekaru kaza, kin gane, amma jibi ta mai da kanta kamar wata yarinya.
Ko kuma ce da ke ma 'yan duniya?
Yawa, shine ma abu na farko da za su iya fuskanta ki da wannan magana, a ce jibi da shekarunta da komai da ƴaƴanta sun yi aure, amma jibi irin dressing ɗin da take yi, jibi irin shigar da take yi, kin gane. Amma a malam Bahaushe kawai idan kika kai wani shekaru so yake ya ganki kin zama kin kudindine, karki fito da kanki, karki wata kwalliya da ya kamata a ce kin fito a matsayin kin yi ta dan jin dadin ki ma na rayuwarki. Yawwa.
Kaja Maryam, me ke baki tsoro a tsufa ne gaba ɗaya? Me ke tsorata mace?
Abin da yake tsorata mata, da an ce miki tsohuwa, to ana nufin mutuwa ta taho.
To an kusanci kabari?
An kusanci kabari.
An barbaɗa miki gishiri?
Kawai har an gama ma. Kawai ana jira ki samu guri ki zauna, kama lazimi lokaci ya tafi.
Shi sa muke tsoron kuma
kin ga shi tsufa yana da sunaye kala-kala.
Haka
da kika faɗa daga farko, kika ce akwai tsohuwa, akwai gyatuma, akwai dattijuwa. To kowanne aka kira ki abin da zaki ji daban. Idan aka ce miki dattijuwa, to an mutunta ki,
wato an yi tsufa mai kyau kenan.
Yawwa, tsufa mai kyau, dattijuwa, arziki, ana miki wannan kallon. Amma da an ce jibe ta tsohuwa, to tsohuwar banza sunan a yanda Hausawa muke alakanta shi ba na kirki ba ne. Da an ce wannan tsoho ne ko tsohuwa, ba a ce maka dattijo ko dattijuwa ba, to gaskiya wata ma'ana ce mara daɗi.
Yanzu misali kamar a ce a yanayin shiga na mace, kin gane,
suturarta
kamar yanzu a ce in kina zuwa aiki, akwai shigar da zaki, kin gane, da an ga shigar ki an san shigar mutunci ce, kin gane, shigar mutunci ce da komai da komai. Amma wani a shigar nan da kika zai kawo miki cewa kai ai a age ɗinki ba bai kamata ki wannan shigar
ba. Shi ne da kike neman yara ka ce yara su baka style ba, ka haifi ƴaƴan mata suna ɗinki, kai kuma kana
iyaye
ka ce ba ni style. To wannan style ɗinki ɗinka ake ta ɗinka ki fito, to shi kenan kin zama abin
sai an kwata taki da wannan
tsoho. Kin zama ƴan duniya.
Kin zama ƴan
duniya kawai.
Kawai a wannan shi ne.
To wannan magana da ake kika ya kawo daidai tambayar da nake so da ma'a muku na gaba, shine tsarabe-tsaraben da tsufa ke kawo a mata, waɗansu abubuwa ne kuke fara lura da su? Shine
Wasu alamomi ne kuke
gani? Alamomi ne da za a gani a jiki a ce
mutum ka
especially. So da ita kake fara gani.
To wato ita ba dama nan ne gaba
da wannan hurin dama shine a kai ne babban. Banda fuska akwai
wani
yanayin jiki amma dai fuskan nan.
Ai
yanzu mayukan da ake yi na fuska da sabulan fuska ai sun fi yawa saboda fuskan nan ita ce kalkalkalkal dole a ajiye ta kal
kuma komun tsufa komun yarintakka kada ko wayannan mayukan kana so ka boye tsufan nan ba fa zai boye ba
inda lokacin shi yayi
inda lokacin shi yayi ba zai boye ba
wannan shi sa ake tsoron saboda wannan
bayyanar
ba a ba ta da
lokacin yazo ba
ta da magana yanzu kin yi ki ka dauko yanayin tsufa misali wanda take kauye rayuwar kauye tana da wuya dan mun sani sai ki ga wanda kake shekara 1 da shi a kauye jiki ya nuna tsufa sosai
ya bayyana
ko ya bayyana amma kuma ba tsufan bane
kuruciyar nan a zuci
to saboda shekarun suna nan a na yarinta kuruciya tana nan a zuci amma jiki ya nuna kuma ita mace yanda aka santa in tana da sa'a namiji suna tafiya tare ta haifi 1 2 3 4 jikinta zai nuna ya wahala amma shi fa yana nan galau to amma saboda ita ma ba wai wahalar shekarun bane shekarunta suna nan a kanana zuciyarta tana nan a garama sai ta yin abubuwan da mutane za su kira ta tsufa ne take yin harkar kuruciya saboda haka yanayi yakan kawo tsufa da wuri kuma ba shekaru ne suka kai ba ko da mun suna da tace min wallahi akwai wani likita a America in dai kudi na magani sai ta je tsufa ko ta tankura sai ya daga ta ya mika
Ta riga ta fara shiri
ita ko ta tankura in ta tsufa sai ta je likitan nan in dai tana da kuɗi sai ya daga ta ya bankare ta ya mika
jiki to akwai masu yara tsufa
ke saboda gudun
mai da tsohuwa
yarinya yayyuwa to irin wannan shine abin da ake gudu saboda bayyanar su ba makawa ne sai sun bayyana wallahi ina tare da wata ta ajiye hannunta ta shi min wai sanyi ne yake sa fatarta tana ta takurewa
to
na kalli matan nan wallahi ta la'a haifa ta isa ta haife ni saboda tana gaya min sanda aka haife ni tana secondary school wajen SS1 a jihu kin gane to
kamar zuciyarta
take da ajiye min hannunta ta ce min duba ki gani ni sai in ga fatata tana takurewa sanyi ne ko me yasa yake takurewa amma na haiwa wata magana ta ce za ta bani wani mai zai gyara min ne ta kallon fuskar ta a raina na ce wato bata ma gane me yasa
hannunta ta kuruciyan yana nan
kuruciyar tana nan bata ma gane me yasa hannunta yake takurewa ba in gaya mata ko in yi shi
sai mai ta kira ni a kake da kyau ko
saboda kuwa tsufan nan tsoron sa yake ji amma alamomi ne da muka gaya wa kanmu su
mun san dole dai su ne
dole za su zo kuma za su nuna mana kansu so kai ma ka san in ka kai gurin
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa wata matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a kasashen Afirka ita ce shan miyagun kwayoyi da ƙwararru ke cewa tana ƙara yawa tsakanin matan aure a arewacin Najeriya kamar yadda Hajiya Zainab Kutingi ta shedawa shirin kallabi
A Najeriya mun shiga wani hali na abin tausayi halin da ba a cewa komai hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙasar mu Najeriya musamman a arewacin Najeriya mata an dauki shaye-shaye da zama kayan ado to har ma idan ba kiyaye su gani suke kamar ai da sauran ki baki waye ba
baki sa baki
wallahi abin ya kai wannan lokacin abin tausayi abin asha ana ce matasa ne yanzu matan mu a cikin gida za su aiki yara in kika ga yara ana safa da marwa a gida to ana tsoro musu abu ana kawo
ana kawo
benelin to za mu iya cewa frustration ne da halin da ake ciki a ƙasan za mu iya cewa to abin da ya gashi nan dai
to kamar
su dai suna kokari da faɗakarwa da sauransu suna dan kokari you know suna fahimtar mutane ana dan ragewa amma gaskiya kin ga kamar misalin baki analysis din mu kamar Kaduna Kano Abuja
to kamar yanzu
a ne yanzu ni ina ga mafita a wannan al'amari Hajiya mafita shine kawai a engage matan mu a tashi gadan sana'a din nan fa sana'a mata a koma sana'a
su koma sana'o'i su samu sana'o'in hannun su da za su
koma sana'o'i shine mafita
wato so in suka samu sana'o'i kina jin ba za su haka ba, which means cewa dalilin da wasu suke yi don rashin sana'a ne ko kuma damuwa ne kawai?
Kusan haka ne Hajiya, saboda aikin ga ma'aikacin gwamnati ai masu yi based on analysis ba ma'aikata ba ne.
Wato so
they have something that is keeping them busy.
Okay, so ma'aikata ba su sha.
Mata da suke ganin kamar they want to feel among, they want to su suna ga kamar wayewa ne haka din.
Kamar wayewa.
Suna ga kamar haka din wayewa ne.
Kamar yadda da dai da farko dai shan taba dai ya zama kamar irin na gayu din nan har aka zo ana yin ta da dama.
Yau kamar gayu
to wato yanzu to
kamar haɗuwa ne.
Amma wannan mummunar
Hajiya suna da kungiyoyin su na wayannan mata masu aikata wannan abubuwa din. Suna da kungiyoyin su. Mukan zauna da su a tattauna wataran kana su maka dariya kana musu bayani sai su yi dariya su ce maka bara ka gane ba.
To amma kun taba tambayar su ku ji wasu dan wanda watakila akwai waɗanda ba lalle rashin sana'a bane?
Akwai su, akwai waɗanda suke yi kamar a wajen su kamar jin dadi ne, nishadi ne su a gurin su.
A kuma daga nan sai ta zama musu tarko.
Akwai su da yawa suna da wadatan ma, wasu su suna da wadata Hajiya. Wasu su akwai wadata. Su a wajen su wasu kuma kamar nishadi ne, amma yawa yawan su kamar wata ne ta fita ta samu abun duniya, ke kina gida kina zama aurenki, asirinki a rufe, a'a wacce ba ke ne muke tare da ke nan yanzu kwanan nan har kin tafi har kin ji, a ke kika zauna kika biye wa zama auren nan, ai kaza da kaza da kaza, shikenan yadda ake kwaftin da su yawanci kenan.
Ake ingiza su shiga ciki.
A wacce mijinta ya saya mata kaza, ai ke kika ga dama kika zauna. To a irin shaye-shaye a haka suna da kungiyoyin su da kai ga har suna abubuwan da bai dace ba, wato kamar bin maza matan aure.
Wato yanzu wannan yadda take yin illa ga 'yan matasa, matan da suke shiga din ba su gani ne ba ta musu haka ko su yaya ne? Su ba su samu wayannan illolin su ga cewa nan da nan komai abin hannun su karewa yake yi akan shaye-shayen nan, kuma wasunsu har ta bude musu kai da sauransu su karasa asibiti da sauransu, su ba ta samun su haka ko kuma sun gano yadda suke sha ne daban ne da yadda matasa ke?
Akwai wacce kwanan na Abuja nata da ya bude mata nata kan ma, danta ta zo ta ce ita sai ta yanka shi, da ta sha ta sha ta ce danta sai ta yanka shi. Aka dauke ta aka kai ta hotel room aka je aka rufe ta. Amma Hajiya abun mamaki, ko wayanta an kwace abun mamaki yaye tayya aka san cewa tana wannan gurin, sun biyo ta da shi har hotel room.
Su masu ɗan kungiyar nata, ɗan group din nata, sun nemi inda take sun je sun kai mata.
Yanzu Hajiya mutum yana zama yana yunwa yana neman abin da zai ci bare samu tallafi ba, amma in dai a shaye-shaye kwaya
zai samu tallafi.
Zaki da an kai maka tallafi, suna solidarity su a wajen su. Su abin da sai gwamnati ta tashi fa sosai ga dangadan a dawo mana da glory namu na irin su women center din nan da da ake da su. Inda ake koyon kata sana'o'i, ana kuma yin roading mine. Ana
koyon
sana'o'i ba
ta su zama busy. Su da su samu abubuwan yi. Wato zaman gida kawai, zaman aure din nan kawai gaba ɗaya na yadda da ake ba zai yi ba yanzu kawai sai da ɗan yin. Su fada ciki.
Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga kallabin tamu.
Ni ne Hajiya Sa'adatu, mai huren 'yan aljanna daga birnin New York. An haife ni a ƙasar Ghana, na zo America ina da kamar wurin shekara 30 kenan.
A nan America?
Insha Allahu.
To me ya kawo ku America da zuwanku na farko? Kin zo aure ne ko makaranta ko kuma me ya shigo da ku Amurka shekaru sama da 30 da suka wuce?
Gaskiya aure ya kawo ni. Mai gidana ya kawo ni nan kamar dai wurin shekara 20 da aka yi mana aure kamin dai mu zo nan go kasan. To masha Allah, rayuwa American dai shi mu ce alhamdulillah, don an zo dai ana nana dabara, ana rufa asiri, ana samun dai abinda za a taimaka ma juna.
Da kika zo Amurka shekaru 30 da suka wuce, tunda zuwan ki ne kika fara wannan sana'a, ko kuma ba mu tarihin wannan sana'a taki da ta yi fice aka san ki ko ina da haji fura aljannan nan?
Gaskiya da na zo dai America ba huran na fara ba, akwai aiki dai da nake yi daga baya ne ina cikin aikin. To dama ni gida kamar abin da ya kama sana'an kunu, kayan abinci dai haka gida dama ina yi. Shi yasa da na zo kuma ina aikin shi ina huran kadan. To muna da waɗansu ƴan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura. To akwai wani shago na baba guwanmu yayi yakin san mutanenmu ana zuwa zama wurin. To shi yasa in yayi she in yi waɗansu na so she in yin baye she a je da shi. Da yake ƴan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na baba. Shi suka ce mina jasa da kina yi kina kawowa nan, da yake mutane na da yawa nan, za mu yi ta sayar miki. Shi na ce to ba damuwa. Da haka na fara cikin shagon baba nan kadan.
Shi mai shagon ɗan ƙasa Afirka ne, ɗan Ghana ne?
Mutumin Ghana ne. Ana ce mai Zakari, da shi da ɗan uwan shi sunan shi Isu.
To
a kansu na fara kadan suna taimaka min za ni aiki shan yin kawo ajiye wurin. Kamin fito aiki sun sayar, wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin firiji. To kadan haka nan dai. To akwai shago kusa da su, shagon hulanawa ne, kayan nama ake sayarwa da kayan abincinmu na Afirka. She masu shagon da yake wurinsu nake sun kayan milkin da nake dama hurin da shi, da nonon da nake damawa duka. To she mai samari guda ya ce mina ajiya wurin ga da kike kawowa nan, da kina ba mu muna sayarwa nan, an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban na. She na ce mai to dalilin haka kenan, she ina yi ina ba wannan son. To duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin huran, kin san dai shi Ubangiji ba yanda zai yake inda arzikin ke yake.
Haka
Ubangiji da taimakonsa, da taimakon jama'a, masu sai suna sha. Suno kuma ke zuwa sosan Africans suna ce musu a ba ku da hura. Ba hura garin ya. Akwai hura. To su waɗanda ke sin huran suna sha, su ke zuwa suna min tallasto. She su kai nomba na wurin su bayi. Ina nan wo masu so she su kira. Ni da su she su ce sun ga dai wani ya zo musu tallan hura. She sa da suna so in yi ta yi na ba su suna sayarwa. To kadan inda batun hura ya bunkasa kenan.
To a cikin wannan sana'a taki ya wace kalubala kika fuskanta? Yanzu dai na san ba a waɗannan shagunan ba, har a nan DC da ko ina ana oda wannan fura. Wace kalubala kika fuskanta a yayin wannan sana'a taki?
Kwarai kuwa aikin san shi wanga kasa, duk wani abin da za ka yi ba kaman gida ba ne, za ka zo ka kafa rufa gaba daya, in za ki kayan tuwonki ki yi ba wani damuwa, duk wani abin da za ki sayar yana da sauki gida, ba gashe kin bi kan waɗansu ka'idodi ba. Ban dai san yanzu gida ba. Gaskiya ne da furan ya fara shiga so ana sai. Ce masu binciken lamarin abinci, food inspectors, she suka zo suka dauki nomba na. Ina gida she suka kira suka ce ni ne wace, na ce ni ne hura aljanna, don su sunan da suke kirana da shi kenan. Shi na ce ni ne. Shi suka cambaye ni, to na nake hura. Gaskiya na samu damuwa kwarai, domin sun zo sun stop na. Don suna gwada ya kamata ina da license da zan yi wannan abin. Sa'annan huran da kanshi she na je da shi, an je an yi bincike daga lab. Shi yasa sheda suka sayar da ni, sheda suka sayar da ni wai sai dai mu yi license, sa'annan in je da shi lab a bincika kamin a sayar. Kin san wanga gari ko me za ka yi, she sun bincika special abincin da za a ci saboda lafiyan jama'a. She muka je, na je na yi process game da license da na kare, na kira su, suka sa rana, muka zo gani ga su, suka duba yanda muke yi. To nan ga in za a yi maka wannan, an sun zo sun bincike ki, suna sayawa ne, suna duba yanda za ka yi. In kin yi kuskure, kin gande hura ba abincinsu ba ne, amma da yake aikinsu ne bincike saboda lafiyan mutane. In suna binciken ki ciki da kin yi kuskure kaddan, za su kuma sayar da ke, su ce she kin koma su, kin je kin yi lamuran da ya kamata, su kuma sake zuwa su kuma bincika.
Lalle akwai aiki.
Kwarai ko.
Ashe ba karamin shiga fara sana'a nan ba karamin aiki bane.
Ba karamin aiki bane, kuma ba ni ka dinga bane, kowane sana'a zaka shiga cikin kasan ga, inde na abincin ne. Wanda na sani, to she kin je kin yi wannan, an yi miki wannan bincike da duk wadansu abubuwan da ya kamata. To da Allah ya ce shi mai rufa ma bawa asiri ne. Da suka zo kamin da na je na yi wannan duka muka te, kuma she kana da wuri, ba su yadda ka yi ta zama gida kana yi. She kin kama wuri, kin gyara wurin, sun zo sun inspect wurin, sun gani ba wani dauda wurin. To in kuma baka da wuri ne, nan ga duk wanda kika ga yana abinci yana supply, inda mai shi bai da wurin da yake yana yi. Akwai sun yi kitchen, commercial kitchen.
Sai ka je kai haya ko kuma sai ka je kai kawai kyauta?
She ki je ki haya.
Dan gefen da kake za ka yi.
Suna da license da ya kamata, she kin yi wannan license. Kuma kin sai insurance. Mutane uku ko furi za su yi aiki karkashin ki, duka she kin karbi musu insurance. Ke za ki ta biyan wannan insurance, saboda wani aka samu wani accident, wani abu, Allah kiyaye. Wani jin ciwo ya zo cikin aiki, kin san lamarin rayuwa. Sauki za ki dauki nauyin mai shi.
Subhanallah, abinda ya sauƙaƙe nan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa, lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri inda za mu haska fitila kan ƙalubalen da mata likitoci ke fuskanta a Najeriya. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna, Najeriya, da Binta Yero a nan birnin Washington DC, da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka, alheri cewa dukkan kalluba, fata alheri.
Madalla a kai da Grace Alheri Abdu. Hasu sauraro duka baki daya abinda ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai a tara da mu zuwa safiyar ku idan Allah ya mana nisan kwana, domin sauraron wasu abokan aikinmu a cikin shirinmu na safi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Leathers Gresham, da wacce ta kula mana da na'ura Zainab Biya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asubahi ta gari.